This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Jamil tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake da muku a wannan shiri na daren Juma'a ta babbar rana, 10 ga watan Mayun shekarar 2024. Cikin shirin za mu ji cewa a yau Juma'a yarimin Birtaniya Harry ya fara ziyarar kwanaki uku a Najeriya, inda a yau ya gana da babban hafsoshin sojin Najeriya. Haka kuma za su cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da hukuncin kisa ga masu safarar miyagun ƙwayoyi. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Amma fa duk sai mun fara shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugabannin duniya na ci gaba da yin Allah wade da bayyana tsoron yadda makoman demokradiyya za ta kasance a Jamus da ma tarayyar Turai sakamakon samun karin yan siyasar Jamus da ake kaiwa hari a fili a yan makonnin nan. Hari na baya-bayan nan a wannan makon ya hada da wanda aka kai akan sanatan jihar Berlin da tsohuwar magajiyar gari Franziska Giffey, wanda aka kai mahari a ranar Talata a wurin wani biki a wani ɗakin karatu a Berlin. Rahotanni sun ce wani mutum ne ya buga mata wata jaka mai nauyi da ke kunshe da wasu abubuwa masu nauyi a ciki a gadon baya, inda aka yi mata maganin raunukan da ta samu aka yi awon gaba da shi aka tsare. Duk a ranar ne kuma wasu mutane biyu suka kai ma wata mace mai shekaru 47 'yar jam'iyyar Green Party hari a yanda take manna fastocin yakin neman zaɓe a Dresden. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe headquarter ta a gabashin birnin Kudus bayan da wasu Yahudawa mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA Philippe Lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. Ya ce lamarin da ya faru a ranar Alhamis ɗin nan shine irin shi na biyu a cikin ƙasa da mako guda. Lazzarini ya ce wannan wani mummunan kuma baya ne aka sake samu, inda rayukan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke cikin gagarumin haɗari. Ya ƙara da cewa tabbatar da bayar da kariya ga wurare da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a koyaushe nauyi ne da ya rataya akan Isra'ila. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin Rafah a wannan karo, ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba, amma har da wasu muhimman dalilai na musamman. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai kan birnin Rafah ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyaya matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa, amma ba Isra'ilan ba. Kirby ya ce jagoran Hamas ya haya Sinwar da a yanzu aka yi imanin yana can ɓoye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza zai kasance cikin rauni matuƙa, yadda ba zai so hawa teburin tattaunawa ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikkata a Rafah. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan gini na wani gini da ya rushe Afirka ta Kudu ya danne su har na tsawon kwanaki, inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar ƙalubale na kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin gano ko akwai sauran masu numfashi. Hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya ƙaru zuwa mutane 9 bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti. Daga cikin ma'aikata 28 aka ceto daga wurin da lamarin ya faru, 21 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali na rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon munanan raunuka da suka samu a lokacin da ginin da ake kan ginin shi mai hawa 5 ya rushe. Kungiyar Tarayyar Turai EU ta amince da wata yarjejeniya da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da makamai ga Ukraine. Kungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kudin a lokacin bazaran nan, duk da kiraye-kirayen da Washington ke yi ga kawayenta na Turai da su kada zage damtse wajen ganin sun kwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kyiv. Jami'an kungiyar tarayyar Turai sun yi maraba da wannan yarjejeniyar, inda shugaban kungiyar Ursula von der Leyen ta rubuta a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter a baya, cewa babu wani mataki mai karfi da ya fi wannan, kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da kudin wajen ginin Ukraine da baki ɗayan kasashen Turai don kasancewa wurin rayuwa mai aminci. Kwamishinan cinikaya na kungiyar tarayyar Turai, Valdis Dombrovskis, ya sanar da cewa za a samar da kashin farko na dala biliyan guda a matsayin tallafin soji. Dombrovskis ya ce tabbas Rasha za ta karbi sakamakon abin da ta aikata.
Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yarima Heri na Burtaniya ya fara wata ziyara kwanaki uku a Najeriya, inda ya gana da babban hafsoshin sojin kasar General Christopher Musa a kan gidan wakilin Hassan Mai na kaina lokacin da ya isa cibiyar tsaron Najeriya.
Yariman gidan sarautar Burtaniya Yarima Heri ya gana da jagoran sojojin Najeriya General Christopher Musa a hedkwatar tsaron Najeriya a wata ziyarar aiki da ya fara na kwanaki uku a Najeriya. Yarima da matarsa Gimbiya Megan sun iso hedkwatar tsaron Najeriya ne da misalin karfe 12:25, inda ya fara da duba faretin bangirma da sojin suka yi masa kana ya ganawar sirri da mai masaukinsa General Christopher Musa. Duk da dai ba a bari 'yan jaridu sun shiga zoren tattaunawar ba, kuma Yarima Hari da General Christopher Musan ba wanda ya ce uffan ga 'yan jaridu. Amma duk da haka, daraktar labarai na hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ya mun karin bayani dangane da alfanun da ke tattare da wannan ziyara.
To ka ga na dai ya kara mu sojojinmu kwarin gwiwa, zai nuna musu cewa dan ka samu na ƙasa wajen yaƙi ba na ƙasa bace, na ƙasa ta zuci ita ce na ƙasa mai matsala, amma dan ka samu na ƙasa wani sassa na jikinka zai iya zama maka wani alheri ta wata hanya. Ka kama wannan sojojin namu da suka je Germany wurin wannan competition na motsa jiki, ai da suka je su kansu sun yi mamaki, duk da kasancewa muna na ƙasa ashe mun samu muna da wata waibuwa ta musamman wadda ban ma san da ita ba, sai ga sun kara da manya-manyan kungiyoyi na manya-manyan kasashe wanda sun sha zuwa, amma Najeriya ta je ta yi rawar gani. So suka dawo suna tuna, to ashe wannan ma na ƙasa da muke gani ba na ƙasa ba ce, za mu iya amfani da ita domin mu kawo mu kanmu ci gaba, kuma mu kawo mu ƙasarmu ci gaba da kuma suna a idon duniya. Ka san soja ne shi a da, ya je har Afghanistan kusan so biyu, so ya san matsalar yaƙi, kuma ya san abin da za a yi domin a ƙarfafa ma sojoji gwiwa. Zai haɗu da iyalai har na waɗanda suka rasa rayukansu ana armed forces ba, yana cikin tsare-tsaren da aka yi, zai haɗu da sojojin da suka ji ciwo, kuma zai haɗu da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon wannan iftila'i na yaƙe-yaƙe da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasar nan.
Malam Nasiru Zaraddin da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya da ya yi karatu ya kuma yi aiki a Burtaniya ya ce wannan ziyara ta Yariman gidan sarautar Burtaniya ba ko tantama za ta amfani Najeriya ta fuskoki daban-daban.
Ta fuska ɗaya su waɗannan sojojin ya ce gaskiya za su sami ƙwarin gwiwa san cewa ashe har yanzu suna nan da kuma zai taimaka wa su kansu waɗanda suke filin daga su ƙara ƙwazo wajen yaƙi da suke yi domin sun san ko da wani abu zai same su na hanyar na ƙasa sai ana kula da su. Abu na biyu kuma shi ne zai wa Najeriya ta arewa da Kaduna da yawa a matuƙa sashen waje mun je mutane na ganin zuwa gari garuruwa irin su Kaduna su Zamfara su Maiduguri da sauransu da ake ta faɗa kullum ana takasha ana sace mutane da sauransu, to zuwan nan da zai yayyafa wannan abun ruwa.
Yarima Hari dai a halin yanzu ya kama hanya zuwa birnin Kaduna inda zai gaishe da sojojin da suka samu raunuka a fagen Daka. Kana zai kuma kai ziyara ta musamman ga gwamnan jihar ta Kaduna. ana son ran in ya dawo Abuja zai kuma wuce zuwa Lagos, inda can ma zai gana da gwamnatin jihar da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Kafin ya dawo Abuja, ran Litinin kuma ya koma gida Burtaniya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Kuma har yanzu muna Najeriya, inda a wannan bangaren majalisar dattawan kasar ce ta amince da hukuncin kisa ga masu safarar miyagun kwayoyi, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Rukayya Bashi ta hadu mana.
Bayan doguwar muhawara da aka tafka a zauren majalisar dokokin Najeriya, majalisar dattawa ta amince da kudurin hukuncin kisa ga masu safarar muggan kwayoyi ko kuma masu ta'ammali da su. Kudurin da ya samu amincewar rinjayen 'yan majalisar ta dattawa kuma ya tsallake mataki na biyu. Da farko dai kudurin dokar sashi na 11 karkashin dokar yaki da ta'ammali da kuma safarar muggan kwayoyi NDLEA Act ya yi tanadin hukuncin daurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin shigowa ko safarar muggan kwayoyi ko kuma sarrafa su. Sai dai yanzu 'yan majalisar dattawa sun yi wa wannan sashi kwaskwari ma, inda suka mayar da shi hukuncin kisa ga masu aikata irin wannan laifi. Sanata Tahir Mungonu, sanata ne mai wakiltar arewacin jihar Borno, shine shugaban kwamitin kula da bangarorin shari'a, yancin 'yan adam da kuma dokoki, wanda kuma a karkashin kwamitin sa ne aka gabatar da wannan kuduri. Duk da cewa da farko kudurin bai yi tanadin hukuncin kisa ga masu aikata irin laifin ba,
to majalisa tace duk wanda aka kama su da laifin wannan laifin a yi musu hukuncin kisa, ba ma hukuncin dindindin ba ko kuma hukuncin daure raida. To dalilin da ita majalisar da tizai ta canja ra'ayi zuwa hukuncin kisa shine saboda irin illan da wayannan kwayoyi suke kawo kasa, musamman mata samu.
Mai tsawatarwa a majalisar sanata Ali Indume, sanata ne mai wakiltar kudancin jihar Borno, shine ya bijiro da tanadin hukuncin kisa ga duk masu safarin muggan kwayoyi da dangoginsu, wanda daga baya kudurin nasa ya samu amincewar majalisar.
Rai duk da daurin rai da rai da yake cikin tsohon dokan sai karuwa abun take, to ya kamata kuma hukuncin da za a yi a yi shi mai tsatsawa, a yi shi mai zafi. Kuma sauran kasashe ko wayanda majalis su America, su Taiwan, su Colombia, su Saudi Arabia, da yawa daga cikin kasashen nan, don a tabbatar da cewa an yaki wato amfani da miyagun kwaya din nan, suka ce hukuncinsa shine kisa. To kuma shine na jawo hankalin 'yan majalisa 'yan uwana, kuma majority suka amince.
A hirata da muryar Amurka, barista Altina Ibrahim, daya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin mata da yara, ta ce wannan kudurin doka ya zo ne akan gaba, ganin cewa yadda yara da mata suka fada harkan shaye-shayen muggan kwayoyi.
Wannan hukunci da majalisar dokoki ta dauka, ni dai ma abin da zan ce sai dai in ce Allah Ubangiji ya bada ikon amfani da shi ta hanyar da ya kamata. Dan idan har za a yi amfani da wannan doka ta hanyar da ya kamata, ba sani ba sabo, to a gaskiya za a samu tsafta a tsakanin al'umma.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar yaki da muggan kwayoyi har izuwa hada wannan rahoto, haƙa ta bata cimma ruwa ba. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifai.
Sukiya ya ba ki tantini ta su ba ha ha ta ji ka haka san maka
To kada a sha'afa dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar kowane lokaci za ku shafukan mu na yanar gizo dan sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger inda jami'an tsaron kasar suka sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaka da aika-aikar 'yan bindiga daɗi.
Akwai mutane waɗanda ga kama 'yan ta'adda tallahi, akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu, kai musu wasu mai kansu, kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka.
Ai hatara tunda can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara 1 2 akwai wanda shekara 3 4 5 da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma yace da shari'a justice kina shari'a yace a babu hujja da ya guda da suka sai a sake su a tai
koi masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ta yi da dukiyoyinsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damanan nan ta zawo mutane akwai wasu wurare mutane su shekara 2 ko 3 ba su noma ba banan mu ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga niwa ga tashi hankali.
Toma dalla hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun sanar da cafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar 'yan bindiga daɗi, fataucin miyagun ƙwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar ƙasar a tsawon watanni 3 na farko, yayin da wasu ɗaruruwan takardun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu. A ɗaya ɓangaren kuma bayanai na nuna cewar ƙungiyoyin ta'addanci sun ƙara zamfa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar Talabere mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina. Akan haka wakilinmu da ke birnin Niamey Sulaimin Barma ya haɗa mana wannan rahoto.
A rahoton da ta fitar a tsakiyar watan Afrilun 2024 domin sanar da al'ummar Niger abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne, cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi SCLCTCTO a takaice ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar 1 ga watan Janairun 2024 zuwa watan Maris ɗin da ya gabata, waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka walau a cikin ƙasa ko kuma akan hanyar su ta ƙetare iyakoki. Mamba a ƙungiyar MPCR mai kare haƙƙin ɗan adam da kare martabar ƙasa Ibrahim Namaiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro.
To shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne, akwai mutane waɗanda ga kama 'yan ta'adda tallahi, akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu, kai musu wasu mai kansu, kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka. To abun ne ya zamanto ruwan dare gama duniya tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da wadawa ne suke ciki kenan. A ci gaba da wannan aikin dan saboda duk wanda yake iya kawo ma ɗan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi ɗan ta'adda babu wani babban bambanci. Siki ya kamata a gurfana shi sanda shari'a ta buge su talakawa ya kamata su gano cewa koko wannan dan su ake gayinta dan zaman lahiya dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa kenan wanda ake aiki dan saboda kai ya kamata kai ma ka kawo gudunmuwa talaka ita ce da ya ga abin da bai yarda ba da shi ya kamata ya hada mu hukumomi da wuri-wuri sai a samu a dauki mataka.
Alƙaliman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka fada hannun askarawan Niger a tsawon watanni 3 na farkon shekara tuni takardun shari'a 372 suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari. Matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro kaka Tudagoni na kungiyar Alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare dan adam kodayake ya gargadi mahukunta akan bukatar daukan matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya.
Lalle a cikin yaki da ta'addanci da jama'an tsaro suke yi, ana iya cewa alhamdulillahi indai fisabilillah wannan mutane ne wanda suke halaka da dan ta'adda ne aka kama su. Dama duk gurin da gwagwarmar da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan masalan ne a kowa, duka al'umman Nijar kin ne kowa. Amma ai hatara tun da can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa, wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara 1 2 akwai wanda shekara 3 4 5 da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma yace shari'a justice kenan shari'a yace babu hujja da ya guda da tsuka sai a sake su a tai kar ya zamanto mu koma gidan jiya kenan a dinga darasi zamu yi ga kanmu kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo indai gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su. Shi yasa kenan muna jan hankali, lalle ana iya cewa ci gaba ne bisabilillahi, amma muna ce hannunka mai sanda tunda wannan abun zargin su ne ake, tunda sojoji su ba ɗan shari'a bane, suna zargin su ne sun kama su, kuma in sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta. Haka nan ne kaida na duniya yanzu yake. Yanzu gare su justice sai su diba su gani wayannan mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zargin su, dole a kama su, kuma babu sai a sake su.
Jamhuriyar Niger da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su Mali, Burkina Faso, Nigeria da Libya na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga, barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda, lamarin da ya sa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin Sahel mambobin IOS suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan Maris ɗin 2024. Sai dai rahotannin tsakiyar watan Afrilu daga yankin Tilaberi musamman a karkarar Tera da ke gabar daman kogin Niger na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunansu sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda. Wannan ya sa shugaban kungiyar kare muradun al'ummar jihar Tilaberi, Union Tilaberi, Ahmadu Haruna Maiga, sake nanata kira zuwa ga hukumomi.
Ina da wani a nan wajen sai coordinator dinmu ya ce min komin na Uro Gelajo, akwai gari uku an ba su wadi na kwana uku su bari gari, lalle ko sun bari gari sun je sai, kuma akwai wannan humanitarian wanda sun zo sun kafa musu inda za su zamna, tanti inda za su zamna. Akwai masala da yawa nan kusa da Ciyawa, kun san akwai watanni Ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa, to kwanan ma an yi shi, mutane ana ta yi da dutiyonsu, shanu ana ta yi da su ana kashe su, ga damanan nan ta zama mutane, akwai wasu wurare mutane su shekara biyu ko uku ba su noma ba, ba mu ga alama ba ana noma, ya zai ga yiwa ga tashi hankali.
Shekaru akalla 12 kenan harkokin tsaro suka shiga halin tangal-tangal a yankin Sahel bayan da 'yan ta'addan da suka kwashi ganimar makamai a Libya sakamakon faduwar gwamnatin Gaddafi suka tare arewacin Mali kafin daga bisani su yada ayyukansu zuwa makwabta wato Niger da Burkina Faso.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma wannan karan a takaice.
To sarfilo a takaice, shugabannin duniya na cigaba da yin allawade da bayyana tsoron yadda makomar demokradiya za ta kasance a Jamus da ma tarayyar Turai sakamakon samun ƙarin 'yan siyasar Jamus da ake kaiwa hari a fili a 'yan makonnin nan. Hari na baya-bayan nan a wannan makon ya hada da wanda aka kai akan sanatan jihar Berlin da tsohuwar magajiyar gari Franziska Giffey, wanda aka kai mahari a ranar Talata a wurin wani biki a wani ɗakin karatu a Berlin. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin Kudus bayan da wasu Yahudawa mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA Philippe Lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin NASA har sai an maido da ingantaccen tsaro. Ya ce lamarin ya faru ne a ranar Alhamis din nan, irin shi kuma na biyu a cikin ƙasa da mako guda. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin Rafa. A wannan karo ba ma domin kaucewa matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba, amma har da wasu muhimman dalilai na musamman. Kakakin majalisar tsaron ƙasa John Kirby ya shaida a manema labarai cewa duk wani gagaruman hari da za a kai akan birnin Rafa ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyayyar matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa. Kirby ya ce jagoran Hamas Yahya Sinwar, da a yanzu aka yi imanin yana can boye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza, zai kasance cikin rauni matuƙa yadda ba zai so hawa teburin tattaunawa ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a Rafa. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'an nan cewa an fara fidda rai kan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da baraguzan wani gini da ya rushe a Afirka ta Kudu ya danne har tsawon kwanaki, inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar ƙalubalen kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin gano ko akwai sauran masu numfashi. Hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya ƙaru zuwa mutum 9 bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti. Kungiyar Tarayyar Turai EU ta amince da wutar yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ke riƙe domin samar wa Ukraine makamai. Kungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kuɗin a lokacin bazaran nan, duk da daidai kiraye-kirayen da Washington ke yi ga ƙawayenta na Turan da su ƙara zage damtse wajen ganin an ƙwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kyiv.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin abari ya huce. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharifu ta yi kawo muku shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya, sai Julie Lardis Gresham wadda ta haɗa ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.